Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kun wuni lafiya. Ina tare da
Sahabu Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. Amurka da Rasha suna kokarin kammala yarjejeniya na ganin an tsagaita wuta a rikici da ake a Siriya. Hakanan Amurkan da Rasha sun yi alkawarin za su yi aiki tare kan batutuwa daban-daban da suka hada da tsaro da cinikayya da kuma kiwon lafiya. Yau Lahadi, Papa Roma Francis ya ayyana marigayiya Mother Teresa zaman waliyya.
To, kanin labarin kenan a shirinmu na la'asar yau Lahadi 4 ga watan Satumban shekara ta 2016. Bayan kun gama jin labarin duniya, za mu dubi sace-sacen mutane da ya zama ruwan dare a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci hukumomi su dakatar da aikin rushe shaguna a kasuwar bakin titin birnin Niamey. Professor Bubena Maiwa kuma ya yi mana fashin baki akan abin da yake ganin zai faru a ƙasar Gabon bayan zaben shugaban ƙasar da ake rikici akan sakamakonsa.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Amurka da Rasha suna kokarin kammala yarjejeniya na ganin an tsagaita wuta a rikici da ake a Siriya, shirin da zai ba da damar kai kayan agaji ga mabukata a ƙasar da yaƙi ya daidaita, yayin da shugabannin ƙasashen duniya suke taron ƙoli a Hangzhou na ƙasar China a ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake kira G20. Akwai alamun ƙasashen biyu sun kusa cimma daidaito, amma har yanzu da sauran batutuwa da ba su ci ba matsaya ba. Ana fatar shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin za su gana, amma ba a hukumance ba a gefen taron ƙolin. Amma zuwa yanzu dai babu wani shiri takamaimai kan wannan batu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov yau Lahadi, ana kuma sa ran za su gana gobe Litinin. Ba a yi kuskure ba cewa bayan sake nazari akwai batutuwa masu sarƙaƙiya da muka tattauna a kai yau. Sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya gaya manema labarai bayan da ya gana wadda suka yi, sai dai ya ƙi ba da wani ƙarin bayani. Amma muƙaddashin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce sassan biyu sun kusa cimma yarjejeniya, kuma suna magana kan muhimman batu na yadda za a aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Ana ci gaba da aiki kan muhimman batu, inji Lavrov. Har sai mun aza tubali na ƙarshe, babu hali mu ce an samu sakamako, inji muƙaddashin ministan harkokin wajen na Rasha. Yaƙin basasar da ake a Siriya ya halaka fiye da mutane 150,000 tare da raba mutane 11,000,000 da muhallansu. Amurka da China sun yi alkawarin za su yi aiki tare kan batutuwa daban-daban, kama daga tsaro da cinikayya da kuma kiwon lafiya. An bayyana hakan ne bayan ganawar da shugaba Obama da takwaran aikinsa na China mai masaukin baki Xi Jinping suka yi, wato a fiye da sa'o'i uku. Amma rashin fahimtar juna tsakanin jami'an fadar White House da manema labarai a gefe ɗaya na Amurka da kuma jami'an tsaron China lokacin da shugaba Obama ya isa birnin Hangzhou ya so ya yi barazana ga fara wannan shawarwari. Shugaban ya ga manema labarai yau Lahadi cewa ba zai ruruta tasirin wannan rashin fahimtar juna ba, wato Mr. Obama. Ya ce ana samun rigima a duk lokacin da fadar White House ta Amurka ta buƙaci a sakar wa ƴan jaridar Amurka mara na kusantar shugaban Amurka da shugabannin wasu ƙasashen waje. Ba ma barin ko watsi da tabi'unmu idan muna bulaguro, shugaba Obama ya faɗa. Bayan da jirgin na shugaban Amurka ya sauka Hangzhou, jami'an China suka yi wa jami'an Amurka tsawa saboda ƙyale ƴan jarida waɗanda suke tare da shugaban na Amurka zuwa inda jirgin na shugaban Amurka ya tsaya. an ga wani jami'in China a fusace ya tunkari mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro wato Susan Rice daga bisani a masaukin da ake kira Westlake State House inda shugabannin biyu suka shirya za su gana jami'an Amurka da na China sun yi cacar baki da harshen China kan yawan ƴan jarida da za a kyale su shiga wannan wuri. Yau Lahadi Papa Roma Francis ya ayyana marigayi ya Mada Teresa a zaman waliya a wani biki na musamman domin haka wadda wani bangare ne na shirin tausayawa da jinƙai da Papa Roman ke yi duk shekara bikin da dubun dubatan mutane suka hallara a dandalin St. Peter's. Mother Teresa wacce a zamanin rayuwarta ta samu lambar yabo ta Nobel saboda ayyukanta na kula da mafiya ta gayyara cikin talakawa a India ta isa Calcutta na India ne a ranar 6 ga watan Janairu shekara 1929. Mother Teresa wacce ba kakkaurar mace bace wato yar asalin kasar Albania ce ta bude wuraren ayyukan jinƙai da na addini da tallafa marasa ƙarfi a fiye da ƙasashe 120 a fadin duniya waɗanda mata irinta waɗanda suka sadaukar da kawunan su ga coci da fiye da ƴan sa kai fiye da miliyan 1 suke taimakawa kuma ita kanta ta tafiyar da rayuwarta cikin sauki ma'ana ba ta kuɗin duniya. A rasuwarta ranar 5 ga watan Satumba ta shekarar 1997 tana da shekaru 87 abinda ta bari a baya shine littafin Bible inta da carbi sai dai ta bar tarihi da ayyuka masu kyau waɗanda ake gani da wuya a samu waɗanda za su kwatanta. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya baiwa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan tabbacin cewa hukumomin Amurka sun dukufa wajen ganin duk waɗanda suke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa cikin watan 7 an hukunta su. Mr. Obama wanda ya bayyana haka yau Lahadi ya abinda kawai ya rage bai faɗa ba shine Amurka za ta mika Turkiya malamin addinin Islam nan da ke zaman gudun hijira na kashin kai a nan Amurka mutumin da Turkiyyan take zargi kan wannan juyin mulki. Za mu tabbatar da cewa waɗanda suka gudanar da wannan danyen aiki sun fuskanci shari'a, Obama ya ga shugaban na Turkiya lokacin da suka gana a gefen taron kolin kasashe da suke cikin kungiyar da ake kira G20 da Turanci. Turkiya tana ikirarin cewa Fethullah Gulen dan shekaru 75 da haihuwa wanda yake zaman gudun hijira a jihar Pennsylvania na nan Amurka tun 1999 shine kanwa uwar gamin juyin mulki zargi da malamin ya musanta da kakkausar harshe. Dan takar shugabancin Amurka Donald Trump ya faɗa a wata majami'a da galibin mabiyanta bakar fata ne a birnin Detroit jiya asabar cewa yana so ya taimaka wajen ganin an sake gina birnin. Ya ce akwai kurakurai ko munanan abubuwa da dama da suka mata a gyara a fadin Amurka. Watanni biyu kamin a yi babban zaben Amurka Trump yana kokarin ya samu goyon baya tsakanin bakar fata da wasu tsiraru. Galibin yakin neman zabensa ya fi mai da hankali ne kan farar fata inda yake amfani da wannan lokaci wajen kaskanta bakar fata ko tsiraru. Na zo ne domin in kasa kunne, Trump ya ga waɗanda suka hallara a majami'ar da ake kira Great Faith Ministries International. A yayin da nake shirin yakin neman zabe a fadin kasar nan, zan samu damar bayyana manufofin gwamnati na ta fuskar tattalin arziki wadda zai yi kyau ga Detroit.
Sahabu Imam Aliyu ya karanto labaran duniya. Sace mutane ya zama ruwan dare a Najeriya domin ko a ranar Juma'a ma an sace kimanin ma'aikatan mai 15 a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta. Wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar Sokoto ya dubi wannan al'amari.
A Najeriya an sace wasu ma'aikatan mai su 14 tare da direbobinsu a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta. A baya-bayan nan rundunar 'yan sandan jihar ta ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai ne suka tare motar da ma'aikata ke ciki da zimmar zuwa wurin aiki a birnin Port Harcourt da ke jihar ta Rivers. Daga baya dai rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta gano motar ma'aikatan da aka tsare ba kowa a cikinta. Zuwa yanzu dai 'yan sanda a jihar ta Rivers sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike a daji da kuma surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta domin gano mutanen da ake garkuwa da su. Kawo lokacin aikewa da wannan rahoton dai rundunar 'yan sandan jihar Rivers bata bayyana ko wani irin rukuni ba na kungiyoyin 'yan bindiga da suka sace ma'aikatan garkuwa da mutane dai domin neman kuɗin fansa a yankin Niger Delta ya zama ruwan dare. To amma dai an kwana biyu ba a ji duriyar hakan ba, da koyaya masana tsaro ke kallon ci gaba da garkuwa da mutane a wannan ɗan tsinken lokaci da ake shirin tattaunawa da 'yan ƙungiyar Niger Delta a Banjas da kuma gwamnatin Najeriya domin aje makamansu. AIG Ibrahim Baba Ahmad mai ritaya, wanda ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta, ya yi tsokaci a kai.
Ma'aikatan mai da aka garkuwa da su, ka gane ko? Ai, za su fito su yi magana. So ma'aikatan man nan idan ana da ma'a fice su ga abin da za a yi, ga abin da za a yi, ga abin da za a yi. Matuƙar aka ci gaba da wannan, a ba mu kaza, a ba mu kaza, a ba mu kaza. To aikin nan ba zai tsaya ba, wannan ta adam ba zai tsaya ba, ba za a bari ba. Ya ka ci kawai jami'an tsaro ka sa musu kayan aiki, a ba su go. Na sha yin fashin baki a kan wannan magana. Mutane nan na sha faɗi ta wani ba su shirya da za a yi wani zama da su na musamman da za a samu kan wannan al'amari ba. Abin da ke gabansu shi ne kawai 'yan uwansu ba su samu milki ba, don haka ba wanda ya isa milki a Najeriya.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To daga can jihar Oyo ma haka ya faru, domin wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa
wasu masu satar mutane sun sace shugaban kungiyar Meti Allah na karamar hukumar Ayete da ke jihar Oyo, Alhaji Mondu. Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Oyo, shi ne ya shaida min haka ta wayar tarho. Wani an kai ki da nafin?
Ciyaman na Meti Allah na abin da na Ayete.
Yoshi aka kama shi?
Ni ne kai maji da ma aka kama shi, Alhaji Mondu.
A ina aka kama shi?
Ayete, Ayete.
To waɗanda suka kama shi sun nemi wani kuɗin fansa?
To da suka kama shi wato sun tafi da shi suka kashe wayoyin, amma da safen nan sun bude waya sun yi dan magana da su kadan kamar minti da sai suka kashe waya.
To ku sun kere ku ko sun nemi wani abu gare ku?
To a kenan.
Kamar su waɗanda suka kama shi?
To su wannan mu ba mu san su ba, kuma ba mu magana da su ba, amma daga bayan na kira shi kwamishinan dan zanna ne masa bayani cewa ga abin da ke faruwa, dan ne yake to za a kira bidiyo, za a turo mutanen sa daga Ibadan su zo samu bidiyo dan matakin da aka dauka a kai.
To wai an aka gani me yasa ce ma ake kama ciyamomin ku? Meti Allah.
To wannan wato wanda ba za dan mutanen wanda ba su son a zauna a fiya, kuma ba su son aikin da muke yi wato a samu nasara a kai, wato su suke wannan ga suke wannan wato da takardar.
Ga wai yanzu ciyamomin Meti Allah nawa aka kama a nan jihar Oyo?
To a jihar Oyo an kama ciyamomin na Meti Allah da wannan ne an kama na farko, wato an kama shi an kashe shi, kuma wannan shi ne na biyu. Kuma da zara hata abin da bazara ke guda wanda aka kama shi ma Allah ya tubar da shi ya gudu.
Amma dai waɗannan ba su bane kadai aka kama a jihar Oyo ko?
Ba su kadai bane aka kama a jihar Oyo.
Gaba ɗaya kamar ciyamomi nawa ne aka kama da sarakuna?
Wanda sarakuna wanda kama an kama sarakuna sun kai guda hudu da kuma ciyamomi guda biyu sun kai shida.
To kuma sun karbi kuɗin fansa ga wasu daga cikin su ko?
Ore a kusan kama sun karbi kuɗi kuma wasu an kashe wasu.
Me kuke yi kenan domin ganin cewa wannan lamari ya dakata?
To yanzu abin da matakin nan da muka dauka kuma muka hada da gwamnati, wato matakin nan shi muka dauka kuma shi muke a kai, wato muna jiran jami'an tsaro su zo su same mu hada da yan fikiran KPGN su tafi tare, wato a jiya daga dajiya ne a jiya ne wannan mutane.
Kun samu wasu daga cikin barayin mutane da barayin shanu da masu fashi da makami? Ana cewa har yanzu kenan akwai sauran rina a kaba?
Akwai sauran rina a kaba, don wata local government ma ba a samu idan wajen da fashi yasa wannan barazanan da suke yi, ba a samu idan wata local government aka zauna ai a nada wannan abubuwan da ake yi akan wato ta kama.
Da ni tuntubi kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Sam Damilola Adegbuyi, a game da satar shugaban Meti Allah din, sai ya ce ba a sanar da shi ba kamar yadda ya kamata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Professor Bubana Maiwa zai yi mana nazarin al'amuran ƙasar Gabon bayan rikicin bayan zaɓe. To amma a halin yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya daga inda wakilin sashen Hausa Sulemin Mune Barma ya ko mana da rahoton cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci hukumomin birnin Niamey da su dakatar da rushe shaguna a kasuwar bakin titi da suka fara yi a makon jiya.
Ɗaruruwan shaguna ne galibin su na kwano hukumomin birnin Niamey suka rusa a cikin wannan mako a shirin da gwamna Hamidu Garba ya jagoranta cikin dare da nufin magance matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa a wuraren da suka hada da kewayen kasuwanni da makarantu da asibitoci unguwannin Niamey. Sai dai halin zaman kashe wandon da wannan shiri ya fara jefa waɗanda wannan sanda ta buga ya sa ƙungiyoyi irin su AGDDN nuna yatsa wa ma'aikatan Niamey. Habila Rabi'u shine shugaban wannan kungiya.
Wannan governor gwamnan jiha na Niamey da yake neman ya wulakanta mutane ya tozarta su ya sani tafarkin demokradiya ne ya biyo ya zo, saboda haka ya kamata waɗannan jama'a a yi musu adalci. Kowanne daga cikin waɗannan mutanen da abin ya shafa muna kira da gaggawa a kire su a zamna da su, a samu maslaha, a samu sulhu, sannan kuma gwamnati uwa ce uba ce ya kamata ta ɗauki duk mataki da ya kamata domin ta tabbatar ta kawo ƙarshen matsalar rishin kasuwa da ake da shi a cikin garin Niamey.
Yan kasuwar da wannan mataki ya shafa na zargin gwamnan Niamey da saba ka'ida, domin a cewar su da izinin hukumar Sokojem da na ma'aikatar magajin gari suka kafa shaguna. To amma gwamna Hamidu Garba cewa yake
shi Sokojem ba ta da gaskiya, yan kasuwa ba su da gaskiya, tunda da sun ka zo ma ai su sun san wurin da aka ba su. Ba wurin kasuwanci bane ba, sun san wurin ajin mota ne. Tunda an baka yawan zaka cika hada cikin rija, ka hada cikin rija, yanzu ne ke wannan wurin. Inda ba su bane yan kasuwa, in wani ne ke can wurin me ra'ayin su? To kenan kan mu yi wasa da hankalin juna. Sokojem ta ba su mai tunda take ba dama, ta san ke wurin nan ba dindindin, tunda ba kare bane gare ka, ba wurin ne ka saya ba, inda zaka rayuwar gaba daya. Occupation provisoire de l'espace public, donc radda gwamnati tashi take son wurin ta dole a tada ka, kuma ba abin da kace ka tashi iyaka lokaci ake baka, kuma mun ba da wannan lokacin.
Shugaban kungiyar horar hula ta Kadir Abdulmumuni Gusman da ke kan gaba a jerin yan gwagwarmayar da suka fara yunkurin taka burkewa ayyukan korar yan kasuwar da ke hada-hada a kewayen kasuwanni da manyan titunan Niamey na kallon wannan shiri tamkar ambar jaki ana dukan tanki.
Kahin gari yayi kyawu ai shara da hari, gari na cike da shara, gari ba a san me yake ciki, talwuci ya da mutane cikin kasa. Talakawa wanda suke aiki don su taimaka ma kansu, taimaka ma 'yan kasa, su za ka zo ka ce za ka rufe musu shagonsu. To ka ga inga mutane laifi muka ce ya kamata mu kawo musu goyon baya, mu ce lallai bai kamata ba wannan abu da gwamnati suke so su yi. Kinda in suna son gyara gari, abubuwan gyara gari da damar su, ga yanan gari in an yi ruwa ba a san inda ruwa yake bi ba, gari ko ina aka bi shara ne, gari ko ina aka bi ba abin da ke taya daidai. Ai wannan bayan Allah bai kamata a zuwata da musankali ba.
Wasu sababbin dokokin da ke ci gaba da tare da jijiyoyin wuya a titunan Niamey sun hada da dokar hana motocin dakon iccen girki shigowa wannan birni daga karfe 12 na dare zuwa 5 na asuba, sai kuma wata dokar da ta haramta wa dillalan bisashe yawon talla a santocin Niamey kamar yadda suke yi a can baya idan sallar layya ta zagayo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Niamey a jamhuriyar Niger.
An yi zaben shugaban ƙasa a ƙasar Gabon, to amma ana rikici akan sakamakonsa. Har ma a ranar Alhamis, shugaban masu hamayya John Ping ya ce hanyar kawai da za a samu zaman lafiya shine shugaba Ali Bongo ya yarda ya sha kaye. Na tuntuɓi Professor Abubana Maiwa na Jami'ar Antar Diop da ke ƙasar Senegal akan me yake ganin zai faru a ƙasar ta Gabon.
Shi wato ɗan takara John Ping, wato yana nufin kama irin abin da ya faru a ƙasa Cote d'Ivoire. wato a zamanin da aka yi zaɓe tsakanin Loren Gbagbo da Alhassan Ouattara. Da shi Alhassan Ouattara ya je ya kafa zango a wannan hotel da ake kira Hotel du Golf. Suka kama gwagwarmaya har zamanin da ta kai Faransa suka shiga cikin abin sai aka kori Loren Gbagbo shi kuma sai ya haukar ga iko. Wato wannan kamar ya dauko hanya ta zanga-zanga ta toye-toye da kone-kone kenan a cikin kasar Gabon sai zamanin da shi ya hau kujeran iko. To, irin wannan ababen kuma yakan ba da tsoro a nan nahiyar Afirka don an yi kasar Cote d'Ivoire kuma yanzu gashi ana so a yi shi a kasar Gabon. Kasar Cote d'Ivoire a zamanin nan kowa ya san da ita ce kamar jagora na kasashen masu aiki da harsunan Faransanci na yammacin Afirka. Yanzu ita kuma Gabon ita ce kamar jagora kasashe masu aiki da harsunan Faransanci a Afirka ta tsakiya. Wato, manyan kasashen namu duka biyu na jagora na kasashe masu aiki da Faransanci sun shiga cikin irin wannan halin kenan. Wato, yanzu dai abin da yake nufi shi ne cewa da wato sun kama takobin zanga-zanga kenan sai zamanin da shi ya kai bisa iko.
Eto, ban tare numfashinka ba, Professor, me yasa hakan ke faruwa ne a Afirka? Tunda shi Ali Bongo ya gaji wannan iko ne shugabanci daga wajen mahaifin shi wanda ya share fiye da shekaru 40 yana jan ragaman mulkin Gabon.
Na'am. Lalle sai ai Allah wadai da irin wannan kamar cewa da idan uba ya gisa sai ya gaje shi a cikin iko na tafarkin demokrasiya. Amma a nan abin da nake so mutane su gane shine cewa ba wata ƙasa mai wannan makarƙashiya dan an makarƙashiya ce mai wannan makarƙashin sai ƙasa Faransa. Wato Ali Bongo da ya zo shi iko duk sai wa'anda aka sani kamar wa'anda ke na'am da ƙasa Faransa duk sai ya keɓe su daga cikin yanayin iko na ɗaya kenan. Na biyu kuma har ya je akwai wannan babban kamfani na Total wanda ke aikin man fetur a ƙasa Gabon kin. Wato akwai wani kamar karo da ya kamata su biya ya tashi kimani miliyar biliyan kenan 800 da yasa shi wannan kamfanin ya biya kamar kasar Gabon kin wannan kasar Faransa ba ta yarda da shi ba. Na biyu shine cewa shi Ali Bongo yana so kamar ya juya ma harshen Faransanci baya a nan cikin kasar ta Gabon ya kawo harshen Ingilishi ya girka a kasar Gabon kamar yadda aka yi a kasar Rwanda. Na uku shine cewa kamar shi ya fara ba kasar Ghana kwangila ta wajen man fetur da wajen uranium da wajen kamar itace tunda an san da kasar Gabon tana da kamar itace da ake amfani da su. To wa'annan ababen su suka sa wato riba kasar Faransa suka ga cewa da kamar riba komai za a kuce musu nan kasar abin da yasa kenan suka dauko wannan makarkashiya. Har wannan haɗin gwiwa da yasa shi jamfin ya yi wannan karfin kasar Faransa ce ta yi shi ba wai cewa da su sun ɗiba ba ne cikin rayuwar sun yi. To abu mai muhimmanci shi ne cewa dai kamar shi Ali Bongo da ya dawo duk abin da aka sani tsahin ƙyan siyasa bai aiki da su sai ya mai da gaba kamar wajen matasa na ƙasar tashi. Yana nema musu aiki kuma yana haɗa da su a cikin yanayin tafiyar iko. Wato su a nan tsahin wanga abin ba su yi na'am da shi ba. A je a dibi shekaru shi wancan an takarar jamfin wajen shekara 74 gare shi. Wato an dama da shi a zamanin tsohon wannan ba wani sauyi ba ne duka gidan jiya ne noman goje kamar yadda aka yi a Burkina Faso. Wato cewa su kin ne sai a samu kamar wasansu yan siyasa waɗanda in shiga ana so a kama a keɓe su daga yanayin siyasa sai su koma su ce su kan adawa ne don su dawo alhali kuma shekara 50 ko shekara 40 ana dama tare da su duk abin da aka yi tare da su aka yi shi. Wato wannan shi ne abin ban haushi kuma shi ne dalilai wanda nake ganin kamar su tun ɗan waɗancan ɗan adawan suke so kamar su kawo ta da zaman tsaye a cikin ƙasar Gabon.
To za su samu nasara ko ko shi Ali Bongo zai sauka kamar yadda suke so ko ko me kake ganin zai faru?
To yanzu da ya zaman to ƙasar Faransa tana bayan jamfin kin abin ba ɓoye ba yake kiri-kiri ne suke faɗi idan aka saurari ministan harkokin ƙasar waje na ƙasar Faransa kiri-kiri ana jin cewa da kamar suna goyon bayan jamfin ne. Wato yanzu abin da ake tsoro shine cewa da kamar ita ƙasar Faransa ta je ta kawo hannunta fuska cikin wannan yanayin kamar yadda ta sa hannunta ƙasar Cote d'Ivoire tun ba da ya zamanto ba. A can ƙasar ta Gabon akwai rundunar soja ta ƙasar Faransa da ta kai kimanin mutum 500 wato soja 500 da ake zamanin suna cewa kamar don haka don tsaro. Abin da ake tsoro kar su je su wannan sojawan su shiga cikin yanayin harkar 'yan Gabon da 'yan Gabon. Ta cewa da su juyar da ko su kori shi Ali Bongo kin kada kuma ta fara kasar horon shi take ta fara tono cewa da Ali Bongo dan Najeriya ne wato dan Biafra ne ba dan ma Ali Bongo bane wato kamar ya yaye shi ne ba dan Gabon bane dan Najeriya ne dan Biafra ne a zamanin ana yakin Biafra ne da yake kasar Gabon ta goyi bayan Biafra a zamanin nan ne shi Ali Bongo ya yi gudu hijira tan kuma wannan ya yaye shi ya karbe shi ya shi Ali Omar Bongo wanda ake cewa uban shi su ne suka hudo wannan abu suna cewa ai ba dan dai shi bane ma dan Najeriya ne wato idan kasar horon shi ta fara sa hannunta cikin yanayin mu na namu nan nahiyar Afirka wato tun ba kasashen masu aiki da harshen faransa ba in dai hakkar baiwa wani shugaba ba to shugaban nan ya fadi suna da cewa sai suka juya ma Blaise Compaore sai suka juya mishi baya farci ya musu bauta suka juya mai baya yau yana ina suka kore shi suka dauko irin wa'ancan suka ce wa'anda suka zama aiki tare da Blaise Compaore suka damka musu kasa su ja saboda riba su kawai ci gaba ana kare musu ita
a saboda haka kana tsoron abin da zai faru a yanzu kenan a gaba
tabbata ina fargaba ina fargaba saboda wato rinjayen nema na shi Ali Bongo Ondimbacin ba wani rinjaye ba mai muhimmanci kuri'a wajen 2500 ne da wani dan kai kai suka yi kere ma wancan da shi to shine suke ganin su an can kamar a jihar Tashi ko Ogun wato can ne aka yi wannan makarkashi tun ba da ya zama to kamar sakamakon zaben ba ya zo na karshe wato kamar suna ganin cewa sai da adda sakamakon kasa gaba daya ya hoto sa'annan aka kawo shi na shi Ali Bongo bayan ai mai gyaran huska da ya samu ya wuce gaba gare shi saboda shine suke neman kamar a sake kirga kuri'u hannu da hannu kamar yadda aka yi a Amurka alhali kuma kasar horon shi da bayan wannan maganar Jummai a zamanin da Laurent Gbagbo ya tambaye ai haka na a kasar Cote d'Ivoire wato a sake kirga kuri'a hannu da hannu ba ta na'urori ba da sauransu kasar horon shi ta kiyaye yau kasar horon shi ga ta dawo ita da kanta take tambaya kuma har yau a je ai kirgo hannu da hannu gaskiya ne shugaban kasa ba ɗaya bane tunda a zamanin Cote d'Ivoire Nicolas Sarkozy ne ke iko a Faransa yanzu ko François Hollande ne amma kasa ita kasa ce kasa Faransa ce ita ce take kidi ita kuma take rawarta wato ita ce cizawa kuma ita ce busawa
to Allah ya kyauta
amin amin
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar sadarwar email Baban gida Yusuf na fada ya rubuto yana cewa to VOA Hausa Hausawa sun ce gyara kayan kafa ba zai taba zama sauke mu raba ba ba komai yasa muka shigo da wannan karin maganan ba sai dan ganin yadda kasar mu ta shiga cikin maiwacin hali VOA ku ga wa gwamnatin Najeriya da zamu bar dogaro da abu daya kowa ya koma nuwa da kiwo domin kasar mu ta zamanto abin dubawa a nahiyar mu ta Afrika. To masu sauraro kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
Amurka da Rasha suna kokarin kammala yarjejeniya na ganin an tsagaita wuta a rikicin da ake a Syria shirin da zai bada damar a kai kayan agaji ga mabukata a kasar da yaki ya daidaita. Yayin da shugabannin duniya suke taron koli a Hangzhou na kasar China karkashin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira G20 akwai alamun kasashen biyu sun kusa cimma daidaito amma har yanzu da sauran batutuwa da basu cimma matsaya a kansu ba hakanan Amurka da China sun yi alƙawarin za su yi aiki tare kan batutuwa daban-daban kama daga tsaro da cinikayya da kuma kiwon lafiya an bayyana hakan ne bayan ganawar da shugaba Obama da takwaran aikinsa na China Xi Jinping suka yi na fiye da sa'o'i uku amma rashin fahimtar juna tsakanin jami'an fadar White House da manema labarai daga Amurka a gefe daya da kuma jami'an China a lokacin shugaba Obama ya isa birnin Hangzhou ya soyi barazana ga fara wannan shawarwari Yau Lahadi Papa Roma Francis ya ayyana marigayiya Mother Teresa a zaman waliyya wani biki na musamman domin haka wanda wani bangare ne na shirin tausayawa da jinkai da shi Papa Roma yake a duk shekara da dubin dubatan mutane suka hallara a dandalin St. Peter's.
Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu domin ba za mu gabatar da shirin dare ba domin ba ma gabatar da shirin dare a ranakun Lahadi a halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya